Sashen Hausa na muryar Amurka ne yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro barkanmu da asuba da fatan an waye gari lafiya. Sunana Sarki Hashim Gumel tare da muka almasi garba da sauran abokan aiki. Mun ci samu wannan shirin na yau ranar Alhamis 15 ga watan Yuli shekarar 2021. Kafin ku ji abin da muke tafa da shi ga kanin labarai.
To Sarfilu, shawarar da kasar Faransa ta yanke kwanan nan ta rufe sansanonin sojinta tare da rage yawan sojojinta a Mali ta janyo cece-kuce daga mutanen yankin. A wannan watan Amurka za ta fara jigidar dubban mutane daga Afghanistan waɗanda suka taimaka ma sojojinta a ƙasar a tsawon shekaru 20 da suka gabata. Sannan mutane sama da 93,000 suka mutu bara a Amurka sanadiyar tsananin shan muggan ƙwayoyi, adadi mafi yawa a tarihi.
Kanin labarin kenan aka saurara. Cikin shirin za a cewa hukumar alhazan Najeriya ta gargaɗi maniyata game da wasu kamfanoni da ke ƙarya za su kai su haji ta barauniyar hanya.
Duk wanda ya je wannan abun kansa yawa. Duk inda ka je aka tsaya a mota in suka fito aka akwai mashin da za a kara wayarka. Ana gani hotonka da komai da zai fito. Shikenan kalas.
A jamhuriyar Nijar kuwa majalisar dokokin ƙasar ce ta fara taron nazarin wasu sauye-sauye a kasafin kuɗin bana.
Sai gwamnati ya samu ƙarin ₦181 miliyan na kuɗi. Shi ne ya sa an kira wannan taro saboda a ƙara su bisa birje. To shi ne an kama shi sa ana bada amincewarta.
Haka kuma muna tafa da shirin domin iyali da Gidas Alheri Abdu za ta kawo mana. Amma yanzu sai an fara da sauraron cikakkun labaran duniya.
To assalamu alaikum masu saurari, da fatan an tashi lafiya ga labaran. Shawarar da kasar Faransa ta yanke kwanan nan ta rufe sansanonin sojinta tare da rage yawan sojojinta a Mali ta janyo cece-kuce daga mutanen yankin. A makon jiya, shugaban Faransa Emmanuel Macron ya yi shelar cewa kasarsa za ta fara rufe sansanonin sojinta uku da ke arewacin Mali wanda za a kammala zuwa ƙarshen wannan shekara ta 2021. Za a fara rufe sansanonin ne bayan an wuce rabin shekarar 2001. Sannan za a kammala zuwa farkon shekarar 2022, abinda Macron ya faɗa kenan a wani taron manema labarai bayan wata ganawa da shugabannin ƙasashe biyar na yankin Sahel, ciki har da Mali, Burkina Faso, Chad, Mauritania da Niger. A wannan watan Amurka za ta fara jigilar dubban mutane daga Afghanistan waɗanda suka taimaka ma sojojin Amurka a ƙasar a tsawon shekaru 20 da suka gabata saboda tsaron makomar rayuwarsu yayin da Taliban ke daɗa kai hare-hare. Fadar shugaban Amurka ta White House ta sanar jiya Laraba cewa za a fara kaddamar da abin da ta yi wa lakabi da Operation Allies Refuge, wato aikin bayar da mafaka ga abokan aiki waɗanda da dama daga cikinsu ke jiran wata takardar visa ta musamman ta shiga Amurka. Game da takamaiman adadi, ba zan iya gaya muku ba saboda dalilai na tsarin aiki da kuma na tsaro. Abinda sakatariyar yaɗa labaran fadar White House Jen Psaki ta gaya ma manema labarai kenan. Ta ƙara da cewa, to amma zan iya tabbatar muku cewa tuni aka fara shirin kwasar waɗanda suka buƙaci visa ta musamman ɗin. Mutane sama da 93,000 suka mutu bara a Amurka sanadiyar tsananin shan muggan ƙwayoyi, adadi mafi yawa a tarihi, wanda masana suka ce daga cikin abubuwan da suka haddasa har ma da yawan zama a ware da mutane da dama suka fuskanta lokacin da matsalar annobar corona ta kai makura. Jiya Laraba, gwamnati ta ba da rahoton cewa adadin mace-macen na shekarar 2020 ya ɗara na shekarar da ta gabata ta 2019 mai adadin mace-macen 'yan ƙwaya 72,000. Wannan babbar asara ce ta rayukan bil'adama, abinda Brandon Marshall, wani manazarcin kiwon lafiyar jama'a a Jami'ar Brown wanda ya binciki matsalar tsananin shan ƙwaya, ya gaya ma manema labarai kenan. Ya ce tun dama Amurka na fama da matsalar tsananin shan muggan ƙwayoyi, to amma annobar corona ta daɗa tsananta lamarin.
dan Ibrahim bai sake dawowa da cigaban labaran. Amma kafin nan hukumar al-Hazan Najeriya NACOM ta bayyana bankaɗo wasu kamfanonin dillalan aikin haji da karɓar kuɗi da nuna za su kai al-Hazai don gudanar da aikin hajin bana. Nasra da Melikaya ya duba mana wannan batu.
A sanarwa daga jami'ar labarun hukumar Fatima Sanda Usara ta ce kamfanoni na nuna da izinin na hakan suke bugun kirjin za su kai mutane aikin hajin da biza ta shiga Saudiya ba ta aikin haji ba. Da hakan ta bukaci jama'a su yi taka tsantsan da irin waɗannan kamfanoni masu karambani. Wannan ya sa na tambayi ɗaya daga masu kamfanoni a Dazan Awwal Lalla kan irin waɗannan dillalai masu zamba cikin aminci. Lalla ya ce ko da an samu irin waɗannan kamfanoni to aikin baban giwa kawai suke yi.
To wannan kuma ƴan damfara ba za su iya samun dama ba ma saboda duk wanda ya je wannan abun kansa yawa. Duk inda ka je aka tsaya mota in ka fito aka akwai machine da za ka kara wayarka. Ana gani a zahoton hotonka da komai da everything nan da receipt din da ka biya da everything za zai fito shikenan class sai a ce ka wuce amma magana entry ko a dama ba zuwa entry ba a yin haji da entry
shine wannan abin da ake dubawa wata kila da za a iya wannan akwai waɗanda lokacin da ake yin aikin haji sosai zaka ga sukan shiga harkokin aikin hajin ba tare da izini ba ko ka gansu a gefen tantunan mutane kuka gansu can kan duwatsu da sauransu watakila ko irin wannan hanyar ce ake zuwa yin amfani da ita.
To ai yanzu akwai computer na ce ma akwai na'urar da yanzu take tantance mutane za su wuce. Babu yanda za a yi ka wuce. Da ai in kun zo za ku wuce akwai tag da za a sa ma a wuyan ka waye da sauransu kawai wannan tag na gani za a wuce. Amma yanzu ba zai yi ba.
Hukumar Alhazan ta bukaci maniyyata su kwantar da hankalinsu da jiran har lamura su daidaita don bude damar zuwa aikin hajin. Hakanan da amfani da hanyar adashin kudin haji na hukumar musamman ga maniyyata masu karamin karfi. Dr. Aliyu Tanko shine shugaban shirin.
Tsari ne wanda ya ba wa kowa dama da mai shi da mare shi da mai kudi da yawa da mare kudi da yawa da manomi da makiwaci da mai gugan takalmi da mai aikin gona da dukkan wata sana'a da ma'aikacin gwamnati da wanda ma ba shi da sana'a din inda yana da hanyar samun wani kudi ka kullum mutum ya sa ko mako mako ko in mutum mai aikin albashi ne karshen wata ya aje cewan zai rinka aje kaza.
A yayin da ake shirin hawa arfa ranar Litinin 19 ga watan nan na Yuli, Saudiya ta fara cafke masu yunkurin shiga wajajen aikin haji ba tare da izini ba, da cin tararsu riyal 10,000, wato fiye da naira miliyan 1 kenan. Wannan doka za ta ci gaba da wanzuwa har ranar 23 ga watan nan a lokacin da ake kammala dukkanin lamuran aikin hajin bana da mutum 60,000 da ke iya cikin Saudiya. Nasura da Malika ya murar Amurka daga Abuja, Najeriya.
Gai da Nasara da Mai Alikaya har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka ne daga nan birnin Washington DC. Yanzu dai ga Ibrahim ya dawo da cigaban labaran duniya.
Jiya Laraba an dubi lafiyar shugaban Brazil Jair Bolsonaro saboda yiwuwar masa tiyatar gaggawa dangane da wani kari a hanjinsa a cewar ofishinsa. An kwantar da Bolsonaro mai shekaru 66 a asibitin soji da ke Brazilia da safiyar jiya amma bai fama da matsala bisa ga wata takardar bayani ta farko wadda ta ce likitoci na sa ido kansa saboda yawan shakuwa. To amma bayan ƴan sa'o'i sai ofishin shugaba Bolsonaro ya ce likitan da ya taɓa yin masa tiyata bayan da aka daɓa maruƙa a ciki a yayin yaƙin neman zaɓen shugaban ƙasa na shekara ta 2018 ya yanke shawarar kai shi Sao Paulo inda za a yi masa wasu ƙarin gwaje-gwaje saboda tantance ko akwai buƙatar yin masa tiyatar gaggawar. Jiya Laraba, shugabannin kungiyar tarayyar Turai sun gabatar da tsarin kungiyar mafi gawurta na daƙile ɗumamar yanayi tare da sabon ƙudurinsu na rage yawan fitar da sinadarin carbon da kashi 55 cikin 100 wato ƙasa da na shekarar 1990 nan da shekarar 2030. Wannan ƙudurin wanda ɓangaren zartaswar kungiyar tarayyar Turai ya gabatar zai sa burin kungiyar na kawo ƙarshen gurɓata muhalli zuwa shekarar 2050 ya zama doka, ta yadda ƙasashen za su sake fasalin yadda su tare manema labarai cewa shirin wanda aka yi wa laƙabi da Fit for 55 zai kasance wani jadawali na irin ƙwararren matakan da ya kamata a ɗauka don cimma burin yankin game da batun yanayi. A halin da ake ciki kuma, masu shirya gasar Olympics sun yi alkawarin bayar da fifiko ga abubuwa masu ɗorewa a gasannin da za a yi a Tokyo, a wani yunkuri na nuna yadda ƙasashe irin Japan mai fitar da sinadarin carbon sosai za su iya komawa ga amfani da abubuwan da ba su cika fitar da carbon ba. Matakan da suka ɗauka sun hada da wadata sansanonin gasar Olympic din da kujeru da gadajen da aka yi su da abubuwan da ake iya sake sarrafawa da amfani da wutar lantarki na sola da dangogin su da kuma takaita barnar abubuwan bukata a wuraren gasar. To amma kamar kowace babbar harkar kasa da kasa, labudda gasar Olympic ta Tokyo za ta tafi ta bar wata alama a doron kasa.
Labaran duniya kenan aka saurara daga sashen Hausa na murya Amurka a nan birnin Washington DC. Majalisar Dokokin Jamhuriyar Nijar ta fara gudanar da wani taron gaggawa bayan da gwamnatin kasar ta bukaci aiwatar da gyaran fuskan kasafin kuɗin wannan shekara 2021 sakamakon sauye-sauye da gwamnatin shugaba Muhammad Bazoum ta zo da su wajen tafiyar da al'amuran mulkinta. Wakilin muryar Amurka a Mai Silin Mun Barma ya aiko mana da ƙarin bayani.
Matakin takaita yawan mambobin gwamnati wanda shugaban kasar Nijar Muhammad Bazoum ya dauka bayan da ya karbi ragamar mulki a ranar 2 ga watan Afrilun da ya gabata, da daya gefe wasu bukatun da gwamnati ta ce sun karu akan waɗanda ke kunshe a kasafin shekarar nan ta 2021 ne yasa majalisar soma wannan zama domin tantauna wannan bukata ta kwaskure kasafin kuɗin ƙasa. Honorable Isaka Asuman shine shugaban kwamitin ƴan majalisa masu kula da sha'anin kuɗi a majalisar dokokin ƙasa.
Ko minister biyu a gama suri guda ko minister guda a raba shi kenan ai sosai ai gyaran fuska, wannan abun yana kawo canji shi ma cikin haraka kashin kuɗi. To yanzu ana tahe sai gwamnati ya samu ƙarin miliyar 181 na kuɗi, shine yasa an kirayo wannan taro saboda a ƙara su bisa birje. To shine an kama shi yasa ana bada amincewar ta, in ta amince shikenan da sabon birje na Nijar na 2021 na shekara 2021 ya zama miliyar 2,826.
Ganin yadda gwamnatin ta bukaci majalisa ta bata izinin ƙara yawan kuɗaɗe akan waɗanda kasafin ya kunsa a can farko, yasa bangaren adawa jan hankulan ƴan majalisar su mai da hankali dan tabbatarwa kansu an yi abin don talaka. Shi Honorable Ibrahim Yakuba,
mu wajenmu ƴan majalisa adawa shine menene gwamnati ta sa game ga taimaka ma talakawa da makaranta da likita da kama ma manoma da makiyaya, mi aka sa cikin kwanciyar hankali, menene gwamnati ta dauka ta sa cikin gina kasa ba wasu abubuwa ba wani bi wanda ba su da muhimmanci. In ka lura shekaru zuwa shekaru wani bi makudan kuɗi ake dauka ana sa fada shugaban kasa ko kuma fadar majalisa ita da kanta ko kuma wata fada can dai wasu ma'aikata wasu gwamnati a kwashi yawancin dukiyar kasa a ce masu jagoranci sune suke aiki da su, wannan mu muna cikin masu Allah wadai da shi.
To amma a cewar Honorable Bukari Sani Zilli na bangaren masu linjaye, bukatun talaka ne mafarin kullo da wannan gyaran fuska.
In ka lura kaga shugaban kasa dan talaka ne, prime minister dan talaka ne, shugaban majalisa dan talaka ne, babban sojoji babban police duka dan talaka ne, wace hujja ma ke aku a ce talaka ya wahala kenan wanga zama da akai, dole mu cikin ɗakin nan mu san da kan cewa abin da za a amfana karkara al'umman mu bisa kan shi ne duka famar da gwamnati take yi kuma da famar da gwamnati ya kamata ta yi kuma bisa kan shi, balle mu wakilan jama'a abin da ya kamata in tabbatar maka in Allah yarda tsarin da ke akwai na tsaro al'umma ne
gwamnatin da ta shude ce ta tsara kasafin kudin shekarar 2021 wanda kuma majalisar dokoki ta wancan lokaci ta yi na'am da shi a wani lokacin da dukkan su ke gabda kammala wa'adin su Sule Mumuni Barma muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar
A gaida Sule Mumuni Barma masu sauraro kada sha'afa wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 19 31 49 60 sai kuma kilazu 130 a matsakaicin zango ga masu sauraron mu a jamhuriyar Niger za ku iya sauraron mu a shirin mu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM haka kuma za ku iya zuwa shafin mu na yanar gizo voahausa.com domin sauraron shirye-shiryen mu yanzu kuma ga shirin mu na gaba
ya Allah ya Allah na duka Allah ni kai ne na roka baro ki ka sauka mai ba ku jama'a tambaya nike da ku jama'a tambaya nike da
masu saurare assalamu alaikum barkamu da asuba barkamu kuma da sake saduwa da ku a wani sabon shirin domin iyali alheri Grace Abdu ce ke muku fata alheri da kuma fatan iyali na lafiya A ci gaba da neman fahimtar yadda dokar da aka kafa a karamar hukumar gwamnati ta jihar Jigawan Najeriya da ke haramta yin kayayyakin aure da suka wuce kima za ta amfani iyali. Bakin da wakilin mu Muhammad Ibrahim Koliyo gayyato a shirin sun maida hankali kan yadda dokar ta fara tasiri a karamar hukumar. Bakin dai su ne Honorable Salisu Abdullahi Gumel da Comrade Yahaya Shu'aibu Ungogo da kuma Barista Amina Umar Hussein. Ga ci gaban bayanin Honorable Salisu kan tasirin dokar.
Ko har yanzu tunda aka fara wannan dokar to date tsakanina da Allah. Ni a dai saboda dokar akwai abu kala biyu ce. Akwai abu visible, akwai invisible. Shi wannan visible
abin da za a iya gani.
Akwai abin da za a iya gani da ido, akwai abin da sai hali yayi, hali yayi sallah. Misali, abin da za a iya gani shine kamar a kama event center. Azo a taru azo a dauki amarya da dare azo a sa anko a ringa yawo duk wani wani abu ne da ido zai gani ni tsakaina da Allah ban taba gani ba amma abin da ba a gani kamar wani kai kayan aure a koye ko a kawo kayan aure kamar yadda doka ta ce in zo a biyo dare a kawo wannan is left for them ya rike ruwan su amma dai abin da na sani shi talaka wanda zai ci bahi ba zai ci bahi bai kawo kayan aure a koye dama yake ce so yake in ka ringa daga ana ta ya jirbi kaza tunda kun san a koyi za a daga mai amfani ya kawo eh kenan na biyu ya san in ya kawo kayan auren za a kawo masa gara ya sayar ya biya to ba shi da yake yin gara kuma shi ba zai complain akan ba a kawo mai gara ba domin ta zama doka
barista kin ji fadin da kalubalen wannan doka kwalliya ta biya kudin sabulu so a wurin mutanen gumar
to ai ba wai farkon ba
ko tana biyan kudin sabulu
to ba sai wai ya fada ya ce tana biya amma mu abin da muke so a Najeriya an shayin dokokin da farko daga baya a neme su a rasa ina jin a Kano an yi dokar daukan amarya suwa duk ina suke yau abu daya da nake son mu duba idan a socially kar mu na zan magana a matsayin lawyer amma yanzu zan magana a matsayin social aspect na dokar nan idan ka duba kamar yanda Comrade ya fada dokar nan ta fi kallon sassauci ga maza akan mata babu inda dokar ce magana akan kayan daki wanda in duba zakai da tsari na shari'ar musulunci cha akai kayan daki kar iyaye mata su kazo dokar ba ce magana akan wannan ba duk abinda zai ka sassauci ga namiji shi dokar ta kalla shi tayi ba maganan lefe ba magana da kayan na gani ina so duk abu kuma kaman yanda nake gaya maka idan muka kalla abin ta fuskar social aspect of
zamantakewa
kullun so ake yi mutane su gamsu da karan kansu ba sai an zo musu da doka ba kaman yanda dazu da nake gaya maka cewa mu samu behavior change mu canza ɗabi'un mu ko da doka ko ba doka ko ni musulma ce ko ni ba musulma bace ko ni mai hankali ce ko na san daidai na san ba daidai ba na san gaskiya na san ƙarya kana buƙatar wata doka da za ta zo ta ce mun sai kin yi kaza mu fara zuwa daga gidanmu daga tarbiyyar ƴaƴan mu mu dinga nuna musu ga yanda za ku yi duk abin nan da ake fama a Najeriya da maganar iyali da take ci take lalacewa a gidajenmu na aure musamman kasar Hausa yanzu wannan dokar in aka yi ta ina ne tabbatar maka da cewa ba fata nake ba an ce zannu kai da mu'minin kai wa mu'mini zakan alkari amma wannan dokar nan gaba za ta haifar da haihawa na zawarawa saboda anan auren yayi sauki
comrades wai gaskiya ne cewa a yanayi na zamantakewa da ake bukatar abin da ake cewa change of attitude ko addressing a change wato canza tunani da kwakwalen mutane wai ba bukatar dokar nan shi wannan janibi ba bukatar a samar da wata doka mai wato kama da irin wannan ta mutanen gumal dinnan
wato wani abu da mutane sun kasa gane yayin saboda jiwon duniya mutane sun kasa gane cewa duniya yanzu baki daya ce ba ma gari daya bane ba ma global village bane global room aka dine duniya aka dine so maganar dokan nan ba yanzu ne zaka kalle ta ba saboda duk wannan canje-canjen da muka samu ai da event center da showrooms da duk wani abu an ka kula an yi kawo shi ne globalization ne so wannan ba zai tafi a sai aure da social media suna nan ana ta wasu abubuwa ka ba da lokaci lokaci ne shi ne zai bayyana menene zai faru zuwa gaba amma abin gaskiyar magana shi ne ita ce watan lalacewar maza tana ɗaya daga cikin abubuwan da ya kawo irin wannan dokoki gaskiyar magana shi ne lalacewa da lalaci na maza da rashin kulawa da maza suke da shi akan mata yana ɗaya daga cikin abin da ya kawo irin wannan abubuwa
bayan mu haka ne kenan change of attitude din nan wannan a samu sauyin wannan lalacewar ana bukatar doka ko ba a bukata kamar yadda ita barista take magana
wato abubuwa su suke yin kansu kamar yadda ke fada ci gaban zamani me ya kawo wannan ne lalaci ne da rashin kulawa da rashin soyayya ni abin da nake gani menene a ciki in kai magana kana cikin katu kai kai shekara 20 an ce kai ka ga kace wanda ba za ka iya ba ni a ciki don lalacewa ce to ta kai to the level ma zuwa gaba zaka ga babban matsalar zamu fuskanta shine ciwon wannan ma ne ma take ta gagara mutane suna ganin ai ba ma musamman ma in tana da abin da zaki amma mutane suna tunanin ai rigi da rigi za yi in tana da aikin da zaki ta yi ita ma ta ba da gudunma kwanan nan na jigigima wai wani matarsa tana aiki wai shi abin da take siya bai gamsar da shi ba ba kayan take ba kayan da take siya irin miwa ne in ta albashi tana daukan tana dan siyan kayan miya ta sai magi ta sai abubuwa dai na
yana gane ya kamata ta kara
wai ya kamata ta kara saboda haka shi ba ma wannan yake so ba shi kudin yake so kai ka ji wai kudi yake so saboda haka aka zauna kuma a gidan su wai aka yarda wai aka ce wai to shikenan da Allah ta rinka bani naira 20,000 da family nace to nake tambaya dan me sai aka ce wai dan a zauna lafiya kiki an yi an tilasta ta wata 20,000 kudin ta ba hakin ta bane
wata dinga ba shi ruwan kudi
wai kudi ta wai da wai fushi da kaiwa gida da kara wai shi wai baya son ta wanda take mar in kind shi in cash yake su
ai monetize
to wannan menene irin wannan to ba ma wannan yin ke ma wanda ke da abin da zai maki na so irin wannan matsala ce na farko akwai matsalar tattalin arziki gaskiya ne akwai matsalar tattalin arziki ba musu a wannan amma kuma akwai matsala ta lalacewa ta zuciya ta gazawa ta rashin kulawa ba ma ka san meye mutum ba ma ka san meye auren ba kai kana ganin ka samu abubuwa a sauƙaƙe da shaurinsu a kawo ma mata da shaurinsu a shekara 20 ana kula da mata a gidansu a ɗauko ma ita cancan bayan ta girma kai ka zo kana magana cewa rana guda da zaka yi mata wani abu kai abin da kake ji kenan kuma iyayenta duk da haka fa sun zasu maka kayan ɗaki a taka kifa da zaka kwanta a kai daga gidansu za a kawo maka ita kawai ɗaki zaka ba su
to ai shine sa aka ce a sauƙaƙa wa juna
to su kuma iyayen me aka sauƙaƙa musu shi iyayen matan ita matan da ta zo daga gidansu wani irin sauƙi aka yi mata
honorable sai daga cikin kalubalen wannan doka ta ku shine an yi maganar enforcement yadda za a zartar da ita sannan kuma an ce ta karkata ne a bangaren maza ne jawo haka ba ku kalli alikin bangaren mata da makomarsu ba watakila ba la'akari da watakila abin da ya kamata abin da makoma sannan ana cewa ma za ta jawo yawan saurawa nan gaba kan aka tafi haka
to gaskiya mu mun kalli wannan yanayin kuma magana ta farko tsadar aure ba ta kawowa sake kuma tsadar aure ba ta kawowa ka zauna da mace kuma arhar aure ba ta kawowa sake mudinin auren nan mun gani tun ana bada tinkiya wacce ba ta wuce gari shi da bane aure na ita ce har yanzu taladan noma ina tare da ita
garawa
wane ne saboda sorry
ka ce maka shi ne wannan kare
so saboda haka batu da ake yi na cewa wai ba mu taimaki bangaren mace ba
bari kula ba
mu kula ba to bari in ga muku ce inda muka kula da bangaren mace har yanzu akwai rashin fahimtar dokar da abin da ya jawo yinta shi yasa ake kallon ba mu kalli bangaren mace ba bari in fara muku bayani kuji na ga muku cewa ƴan mata suna shiga harkar lalacewa da shaye-shaye da shafe-shafe ta hanyar abubuwan da suke wanduwa a aure na kawayensu misali
to idan kuka biyo mu a mako mai zuwa za ku ji misalan da kuma illar waɗannan matsaloli ga ci gaban iyali kafin nan a madadin bakin namu da kuma Bahmud Ibrahim Kuri da ya taimaka wajen ganin nasara wannan shiri sai kuma Subahiro Dedone daidai da sautin shirin alheri ke cewa Allah tabbatar mana da alherin sa
kai mata sune duniya sune dadin duniya mata sune duniya sune sarakan duniya komi dan su muke
madalla don nan ko muka zo ga shirin mu na karshe labarai a takaici
shawarar da kasar Faransa ta yanke kwanan nan ta rufe sansanonin sojinta tare da rage yawan sojojinta a Mali ta janyo cece-kuce daga mutanen yankin a makon jiya shugaban Faransa Emmanuel Macron yayi shelar cewa kasarsa za ta fara rufe sansanonin sojinta uku dake arewacin Mali wanda za a kammala zuwa ƙarshen wannan shekara ta 2021 za a fara rufe sansanonin ne bayan an wuce rabin shekarar 2001 sannan za a kammala zuwa farkon shekarar 2022 abinda makuron ya faɗa kenan a wani taron manema labarai bayan wata ganawa da shugabannin kasashe biyar na yankin Sahel ciki har da Mali Burkina Faso Chad Mauritania da Niger a wannan watan Amurka za ta fara jigilar dubban mutane daga Afghanistan waɗanda suka taimaka ma sojojin Amurka a ƙasar a tsawon shekaru 20 da suka gabata saboda tsaron makoman rayuwarsu yayin da Taliban ke daɗa kai hare-hare fadar shugaban Amurka ta White House ta sanar jiya Laraba cewa za a fara kaddamar da abin da ta yi wa lakabi da Operation Allied Refuge wato aikin bayar da mafaka ga abokan aiki waɗanda da dama daga cikinsu ke jiran wata takardar visa ta musamman ta shiga Amurka game da takamaiman adadi ba zan iya gaya muku ba saboda dalilai na tsarin aiki da kuma na tsaro abinda sakatariyar yada labaran fadar White House Jen Psaki ta gaya ma manema labarai kenan mutane sama da 93,000 suka mutu bara a Amurka sanadiyar tsananin shan mugan kwayoyi adadi mafi yawa a tarihi wanda masana suka ce daga cikin abubuwan da suka haddasa har ma da yawan zama a ware da mutane da dama suka fuskanta lokacin da matsalar annobar corona ta kai makura jiya Laraba gwamnati ta bada rahoton cewa adadin mace-macen na shekarar 2020 ya dara na shekarar da ta gabata ta 2019 mai adadin mace-macen ƴan kwaya 72,000
masu raro a nan muke karshen shirin namu na yanzu sai kuma an jima kaɗan da hantsi za ku tosa abokan aikin mu dauke da wani sabon shiri na musamman yanzu a madadin Ibrahim ta almasi garba da ke nan gabatar da shirin da kuma Subahiro Dedone wanda ba da umarni da ma injiniyan mu na yau ni sarfi hashi kuma da shirin na kuma gabatar daga nan Washington DC ke cewa mu kasance lafiya assalamu alaikum